بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو لساكي هدواء أولا بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين أولا أغوى تدنتدو a karce makwayo a cikin babban birnin Jihar Maradi a wannan ƙasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Laraba, daren Alhamis 23 ga watan Sha'ban, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai da 11 ga watan 2 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. Da taimakon Allah madaukakin sarki muke bayar da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara. Wannan shine majalisin mu na 12 a cikin wannan tafsiri mai albarka na wannan shekara. Majalisin mu na 5 a cikin tafsirin suratul Fatiha. Ajiya mun yi magana akan abin da ya shahi kalma ta farko a cikin suratul Fatiha, alhamdulillah. Ubangiji ta'ala ya bude wannan sura da fadar shi alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم جزاك الله خيرا. أشياء منا مغانا أكا أبن دي شاهي آية متفرقو الحمد لله رب العالمين دكين يبو دقوديا sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Allah madaukakin sarki mun ji dalili sirri wanda ke da kai cikin kalma ta alhamdu ta godiya ga Allah madaukakin sarki. To Ubangiji ta'ala ya bude bayan wannan godiya kuma sai ya goyo sunan shi na biyu bayan wannan kalma ta alhamdulillah. To Allah madaukakin sarki sai ya ce kuma rabbil alamin, wanda shi rabbu yakan daukan tauhidin rububiyya. Malamai suke cewa ma'ana ar-rabbu in an ce wani rabbu ne, to abinda yake nihi mai tarbiyya, mai kula, wanda yake da abin, shine ake ce ma ar-rabbu. Madda larabci an ce ar-rabbu yana nahi al-malik as-sayyid, mai mulkin abu shi ake ce ma rabbu. As-sayyid wanda shi yake tattare da abu, ba sai a ce mai rabbu wanda shi ne mai gida na abu. To amma wannan kalma ta ar-rabbu akan jingina ma wanda ya mallaki wani abu a gidan duniya, kamar yadda ake jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kalima. Amma idan za a jingina ma Allah ita, ana idafa kamar yadda Allah ya idafa anan rabbil alamin ubangijin halittu baki daya ko kuma a sa mata alif wal lam sai ta zama ar-rabbu to in aka ce ar-rabbu to duk wanda ya mallaki wani abu ya hita ya zama ne yanzu da Allah subhanahu wataala ake kadai wannan kalma ta rabbil alamin tana nihin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ma'ana khaliquhum wa malikuhum wal mutasarrifu fihim wanda ya halice su su halitin kenan wanda yake mulkar sha'anin halitin wanda yake tahiya da lamurra na halitin baki daya kamar da malamai suke cewa wannan kalima ko alqur'ani bai girma takan iya zawwa wani lokaci ta yi nuni akan tarbiya tarbiyyantar da wani abu lele na wani abu daga karamci har ya girma har ya nuna shine ake nihi da ar-rabbu suka ce ana samun shi daga tarbiyya daga lelan abu har ya cika daga horkon shi har ya cika karshe kamar yadda ake tarbiyyar yara tun daga yarinta har su girma kuma ubangiji ta'ala ya zo da wannan kalma a cikin alqur'ani mai girma domin ta yi nuni da wannan ma'ana a cikin suratul nisa aya ta 23 Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna raba'ibukum jam'i ne na daga rabbu aka samu kalmai in aka ce raba'ibukum allati wadannan yara wanda kuke renu da su Allah subhanahu wataala yake magana sai amfani da kalma ar-rabbu a haka wannan kalma tana nihin wanda ya mulki wani abu shugaba na wani abu mai iko akan wani abu ana ce mai rabbu kuma alqur'ani mai girma ya tabbatar da wannan ma'ana kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf aya ta 41 Allah madaukin sarki yake cewa amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra dayan ku ya shayar da uban gidan shi mai gidanya giyayya shi wannan yana nuna mana wannan kalma takan zawwa a cikin alqur'ani dan ta yi nuni akan uban gida dan haka ana ce ma mutum rabbul baiti babba na gida baba na gida sai a ce mai rabbul manzili ko kuma a ce mai rabbu kaza in mutum ya kware ya iya abu sai a ga kalmar rabbu sai a shingina mai ba shirka akai ba kamar da Allah yake cewa fa yasqi rabbahu khamra haka wannan kalma ta ar-rabbu tana zawwa a cikin alqur'ani sai ta zo da ma'ana al-ma'budu kuma koda ka abun bautar wa Allah bane subhanahu wataala duk abin da za a bauta ma kalma tana iya zawwa ta rabbu dan ta yi nuni da abin da ake bauta ma sawu ice ne ko aljani ko mala'ika ko wani abu Allah madaukin sarki a cikin suratu yusuf hayyau yake cewa a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar shin alloli daban-daban sune suka yi alkhairi ko ko ubangiji daya-daya wanda yake mai karhi aga ya nuna ma mashi wannan kalma abinda ake bauta ma kuma bayan Allah ana iya kiran shi da kalmai haka wannan kalma ta ar-rabb tana iya zawwa domin ta nuna wata ma'ana ta daban da sauran ma'anoni wanda ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da kalmar dan ya nuna su amma idan aka jingina mata alif wal lam aka ce ar-rabb ko kuma aka mata idafa kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi nan yace rabbu rabbul alamin ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin to zai zama nan wurin ba kowa ake nihi ba sai Allah madaukin sarki saboda an jingina sai zama Allah madaukin sarki shine murabbil khalq wanda yake tarbiyyar mutane khaliquhum wanda ya halicci mutane wanda shi ya mulki mutane mulkin mutanen nashi ne mudabbiruhum mai tahiya da al'amuran mutane sayyiduhum wanda shine shugaban mutanen ma'buduhum bihaqqin wanda shine abun bautar mutanen da gaskiya huwal qayyum ala kulli shay'in wanda yake tsaye akan dukkanin al'amuran mutane yake tahiya akan maslaha ta mutum yake tsayuwa akan masalolin mutane to wannan shine ar-rabbu kamar yadda Ibn Taymiyyah ya fassara a cikin littafin Majmu'ul Fatawa ashe idan muka ce ar-rabbu muna nufin Ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya halitte mu kuma yake tsaye akan al'amuran mu baki daya to anan Allah madaukakin sarki ya ce rabbil alamin ubangijin halittu baki daya ko kuma mai renan halittu baki daya sai malamai suka ce haka ne saboda ita rububiyya ana kasa ta a gida biyu akwai rububiyya khasa renu ke bantacce na musamman wanda Allah madaukakin sarki yake yi ma masu imani yana keɓantar su da ba su nasara yana keɓantar masu imani da tarbiyyantar da su da ƙarfafa musu yana keɓantar masu imani cikin tarbiyyantar da su da masu sauki da kula da su da kula da sha'anin addinin su da tsarkake zukatansu da rayuwarsu to wannan ita ce ake ce ma ar-rububiyyatul khassa ko kuma at-tarbiyyatul khassa akwai rububiyyal amma rabbil alamin kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa anan rububiyya ta gama gari ta kowa da kowa wanda Allah madaukakin sarki yake ma kowa da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba da itacen mu da dabbobin mu da dukkan wani abin da bai motsi a duniya to yana kalkashin kulawa ta Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bude wannan sura mai dimbin albarka mai dimbin tugumshi sai Allah ya bude ayat ta farko da alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga wa Allah madaukakin sarki rabbil alamin wanda shine ubangijin dukkanin halittu sai malamai suka ce wannan kalma ta rabbil alamin tana nufin dukkan halittu baki daya to shi yasa Allah ya fara bude kalmar da alhamdu saboda kowa da kowa ma ya shiga sai a mai godiya saboda shi yake tarbiyyantar da dukkan mutane da dabbobin mu da al'amuran mu baki daya wannan kalma kalma ce wadda tana da gimshikai guda uku in aka ce ar-rabbu ar-rububiyya to tana tattare da abubuwa guda uku baka cewa rabbu ka jingina shi ga Allah na ar-rabbu da alif wal lam to sai ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku sun shige sun kumshi a cikin wannan kalma abu na farko shine malamai suke ce ma al-khalqu halitta in aka ce ar-rabbu to ana nufin shine wanda ya halitta wal mulk abu na biyu shine mulki sai an tabbatar ma da Allah da mulkin shi sannan abu na uku shine at-tadbiru tahiya da al-amr yakan yiwuwa mutum a gidan duniya ya halicci wani abu yayi mutum mutumi na wani abu kuma ya mulki abin amma tahiyar da al'amarin ba nashi bane to shi kuma Allah madaukakin sarki da halitta da mulkin da tahiyar da shi dukkanin su na Allah ne subhanahu wata'ala kuma da mai suka ce idan ka ba alqur'ani mai girma zaka ga waɗannan rukunai guda uku a kowace aya da Allah ya amfani da rububiyya ko su zo su duka ko kuma wani ya zo shi kadai daban-daban inda suka zo a cikin alqur'ani su duka wuraren na da yawa daga cikin su ubangiji ta'ala ce walillahi mulkus samawati wal ard wama bainahuma Allah ce yakhluqu ma yasha'u wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala yake cewa lillah na Allah ne mulkus samawati mulki na samai wal ardi da kasai wama bainahuma da abin da ke tsakanin su Allah ce yakhluqu ma yasha'u yana halittar abin da yake dama kaga kalmar al mulku cikin lillahi mulku mulki yazo Allah ce yakhluqu ma yasha'u kalma al khalqu rukuni na biyu ya bayyana cikin wannan aya Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir at tadbir ya bayyana Allah mai iko ne akan komai haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
Allah ce lillahi mulkus samawati wal ard, mulkin sammai ga kasai ya tabbata kadai ga Allah. Kaga maganar mulki ta zo. Allah ce yakhluqu ma yasha'u, kuma yana halittar abin da ya ga dama, kuma nan ma halittar ta dawo al-khalqu kenan. Yace ya habu liman yasha, yana bada wanda ya ga dama. Da kaji an ce an ba da ga wanda aka ga dama, to alama ce na tahiyya al'amarin yana ga wanda ya mulki abu. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya kara ga yin aya ta uku, yace inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard, lalle Allah yana da mulkin sammai, yana da mulkin kasai. Kaga mulku ya shigo. Allah ce yuhyi wa yumit, yana rayawa kuma yana kashewa. Allah ce wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai jimkutin lamarin ku, ko kuma wanda zai taimake ku. Kaga cikin wannan aya mulki ya zo, sannan yuhyi wa yumitu shine matsayin al-khalqu anan. Kuma Allah yake cewa wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai jimkutin lamarin ku, ko kuma ya taimake ku. Ashe ar-rububiyya rabbul alamin da muke magana akai ya tattaro wadannan rukunai guda uku. Kuma akwai ayoyi da dama wanda kowane ɗaya daga cikin su Allah ya kawo shi a cikin ayar shi ta daban. Ubangiji ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahdacin komai. Kaga nan sai ya kawo al-khalqu shi kadai ayar shi daban. Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullah, shin akwai wani mai halitta kuma bayan Allah? A wata aya Allah yake cewa ala ku saurara lahu al-khalqu al-amri najidi. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zawwa da ayoyi daban-daban wanda za su nuna mana mulkin nan na Allah ne. Tunda dama mun ce rukunan rububiyya uku ne, to mulki ma ya zo da ayoyin shi daban-daban. Allah yake cewa tabarakallazi biyadihi al-mulk, a wata aya yake cewa walillahi mulkus samawati, a wata aya yake cewa lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, a wata aya yake cewa amman yamliku sam'a wal absar, a wata aya yace malikin nasi ilahin nasi. Ashi wannan yana nuna mana mulkin nan na wane ne, awwaluhu wa akhiruhu na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ma haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da ayoyi masu nuna tadbiri daban, masu nuna shi ke tahiya da al'amurra. Allah yake cewa yudabbiru al'amra, shi ne mai tahiya da al'amurra, minas sama'i ila al-ard, tun daga sama har ya zuwa bayan ƙasa. Duk mutun da kaga bawa yayi, to Allah ya sa shi mutun. Babu wanda ke motsawa ba tare da tahiya ta Allah ba subhanahu wata'ala. Sarrafawa ta Ubangiji. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana tahiyar al'amuran nan nashi. Sai malamai suka ce tunda rukunan rububiyya guda uku ne, kamar yadda muka gani al-khalqu al-mulku wat-tadbir, to ita ma tahiyar da al'amuran rukunan ta guda uku ne. Tahiyar da Allah ke yi da al'amuran, to tana da rukunai guda uku. Rukunin tahiyar da al'amuran Allah subhanahu wata'ala akwai tahiyar al-kawn, Allah shi ke tahiya da dare da rana, ya kawo zahi ya kawo dare, ya kawo talauci ya jaye arziki, ko ya kawo arziki ya jaye talauci, ko ya kawo lahiya ya jaye rashin lahiya, ko akasin haka. Dukkan abin da ka gani a cikin kauni, to rukuni ne daya daga cikin rukunai na nami na tadbirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ce yukawwiru al-layla 'ala an-nahar, yana rihi dare akan yini, wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl, wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri li ajalin musamma. Wata aya Ubangiji ta'ala ce huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha qallat sahaban thiqalan sukunahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Wannan ayoyi suna nuna mana mi rukuni daga cikin rukunan taisiri. Ubangiji ta'ala shine ke tahiya da taisiri na sarari. Haka Allah madaukakin sarki shike tahiya da taisiri na kaddara. Wannan kaddara da muke gani al-imanu bil yawmil akhir, والإيمان بالقدر خيره وشره إيماني دا قدر على خير انت دا شر انت تهي قدر ملكي لنا الله تكن ربوبية الله سبحانه وتعالى الله مدوكي سركيكي تو أن كل شيء خلقناه بقدر أتي وخلق كل شيء فقدره تقديرا يا هذا تدكم همي وما يقدر تاشي قدرا ولا تداتي دشي وكان أمر الله قدرا مقدورا الأمر الله سبحانه وتعالى أبن قدر تاوى ني قدر تاوى دتي ديدي دشي هكا دك تكين تيسير تكين تدبير نتهي ملكين الله ركن تيسيري نأوكو شيني البعث والنشور والحساب والجزاء تادم متاني أنا دك تكين تيئة تهير دا الله يكي دا مد دونيا تادم متاني باية سموتو كما يباسو sakamakon ayyukansu wannan duka cikin aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum wannan yana nuna mamu ashe ubangiji subhanahu wa ta'ala wadannan rukunai guda shida idan suka ga mene rububiyya ta Allah subhanahu wataala take ƙara tabbatuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kuma rububiyya dalilanta dalili kala biyu ne dalili na farko shi dalilul fitra dalili wanda yake a cikin jinin kowa shi kuma dalilin fitra malamai suka raba gida biyu akwai dalili wanda dama da shi aka haihi kowa meda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kullu mauludin yuladu ala alfitra kowani abin haihuwa ana haihe shi ne ana haihuwar shi ne akan fitra dalili na biyu kuma na fitra shine alƙawalin da muka dauko tun muna cikin cikan nan uwayen ko kuma tun gabanin mu a majama cikin cikin uwayen ummi subhanahu wataala yake ba mu labari cewa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim min
rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
alastu bi rabbikum
wa ashhadahum ala anfusihim
ala anfusihim
alastu bi rabbikum
قالوا بلى شهيدنا
أن تقولوا يوم القيامة
إنا قلنا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين
ومن تعالى كتوى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى منجي تعالى ke ba mu labari lokacin da ya buga bayan annabi adam tsazu na annabi adam duka muka hito kowa da kowa Allah hido kowa na mushi da mace ga munan muna motsi Allah tambaye mu alastu bi rabbikum muka shaida yace mun shaida muka shaida kowa na gane kanshi lokacin da akai abu Allah ce alastu bi rabbikum ba ubangijin ku bane ni muka ce mai bala ubangijin mu ne kai shahidina mun yarda mun lamunce kai ne kaza ka halince mu Allah ce to ku koma saura kuma ku zura na alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilina mun mance da wannan wannan shine malamai suka ce madalilul fitra kuma duk mutun duk kafircin mutun in zai wani abu wanda ya shafi aikin Allah sai ya tuna wannan aya sai ya ji kamar an taba irin wanga abin to wannan shine malamai suke ce madalilul rububiyya ad-dalilul fitri mai nuna cewa lalle Allah madaukakin sarki ya mamu gatan da za mu gane akwai shi to sannan akwai dalilai na ayoyi kuma wanda ubangiji subhanahu wataala ya bashe su a bayan kasa karara rana ta hito ta koma wata ya hito ya koma taurari su hito su koma madin technology duniya har yanzu ba a taba tunanin radda za a rike rana ba a ce ba ta komawa babu wani tsagira da zai ma Allah grave yace to tunda yau Allah bai bada kudi ba bari mu yi grave dare bai wucewa babu wanda zai yi wannan shine dalili na ayoyi masu nuna lalle hakika tabbas ubangiji ta'ala shine wanda yake da ar-rububiyyah mutlaqa shine wanda yake da allantaka ta gaske kuma da lalle a cikin alqur'ani birjit suke Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun a wata aya Allah ce a fara'aytum ma tumnuna a antum takhluquna a antum ni ta'ala a cikin wannan ayoyi ke nuna mana lalle shi ne halice mu am khuliqu min ghairi shay'in shin ku an halice ku ne ku ma bayan wani abu am humul khaliquna ko ku ku ka halice ka wuna Allah ce a fara'aytum ma tumnun kun ga abin da kuke fitowa idan kuna saduwa nan mani a antum takhluqunahu ku ku ka kirkiro shi am nahul khaliquna ko ku ku ke maida shi aya ko mu ne insha Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan duka yana nuna mana lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda yake da ar-rububiyyah mutlaqa shine ya kamata mu bauta ma matashiyan mu ta uku akan abin da ya shahi rububiyyah shine hukunce hukunci wannan rububiyyah idan mun gamsu da wannan ababe da muka zana to mi suke haihu mamu na hukunci na tilas na dole mu ɗan adam mai aiki da shi sai malamai suka ce abu na harku cikin hukuncin hukuncin rububiyya shine wujubu tauhidullah wa ifradi wajabti na mu bauta mai shi kadai mu dayanta shi a wajen bauta kada mu yarda mu sanya wani aiki na Allah akan wani mutum Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane اذكروا نعمة الله عليكم تنا نعمر الله أكو هل من خالق غير الله يزاكو وانك إيه حالتر ونمتن وانا با الله با يرزقكم من السماء والأرض أكو وانا أبن حالتر واندزي مكو أرزكي دك سما حكومك أسا الله تي لا إله إلا هو باب واندزي واندزيشي allati fa anna tufakuna to ina kuke nema irin wannan ashi wannan ayoyi da muka karanta alhamdulillahi rabbil alamin to rabbil alamin inna yana nuna mamu bauta mai shi kadai subhanahu wa ta'ala saboda shi kadai ne ya halice mu babu wanda aka yi shawara tare da shi da halice ka kuma duk yadda mutum yake son ka bai kai Allah ba kuma duk yadda yake kyamar ka akwai wanda ya san ka fiye da shi tunda akwai mai kula da kai shine wa shine Allah subhanahu wataala to hukuncin mu na harko shine mu bauta mai mu jingina mai aikin shi zubar da ruwan sama nashi ne hori nashi ne bada abinci nashi ne wadatawa tashi ce bada lahiya nashi ne kashewa nashi ne babu hannun kowa ba mai gobe da nisa cikin kashe mutum babu haka babu wanda ke iya raye mutum sai Allah subhanahu wataala yadda ake son ka in lokacin mutu kai haka zaka mutuwa uwayen mu haka suka mutu kakannin mu haka suka mutu kuma muna son su kuma haka kai ma wata ran zaka mutuwa to ashe tunda wannan aiki na Allah ne subhanahu wataala to babu wanda ya kamata ba bauta maku sai Allah madaukakin sarki Allah ce qul innal ladhina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيه ما من شرك وما لهم منهم من ظهير ألا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له تيتوما وجنش بيد عنفاني سيقول لي قداما فلاك باب وانك إيما قومي سيو بقي سبحانه وتعالى وأن رب العالمين ينانون أماك سنسنتي عبادة ركك الله سبحانه وتعالى hukunci na biyu a cikin hukunce-hukuncen wannan kalima ta rabbil alamin shine wujubu ithbati sifatillahi azza wa jalla wajibatin mutabbata ma Allah sufashi nan abu ne kamar guda da na harko mun ce mu yi bauta mai shi kadai, to siffan ma washibinmu ne mu nuna shi kadai ke da ita, mu tsantsanta shi da ita. Kana mu rinka tunanin akwai wanda ke iya sa a yi ruwan sama, ko akwai wanda ke iya ba mu labarin sama, ko wanda zai iya ba mu labarin shekara, ko wanda zai bude daji ya ce mu kaza, a washibinmu ne tunda dai mun yarda shi ne rabbil alamin, to mu rike mai siffa shi ta kamala a wannan bangaren. Bai yarda da cewa babu mai shishigi a cikin lamarin Allah, in ya ga dama ne ya yi, in ya ga dama kuma ya hana. Abu na uku, wujubu ifradir rabbi bil ibada, wajibinmu ne kuma mu tsantsance Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi mai bauta. Wajibinmu ne ya zamana cewa ba mu bauta ma kowa sai Allah. Shi yasa Ubangiji ta'ala a ayan wata hudu zai kawo wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haka Ubangiji ta'ala tunda shi ne ke da rububiyya, hukunci na gaba mu tabbatar da cewa lalle komawarmu da tasowarmu aikin Allah ne. Ubangiji ta'ala na ba mu labari, wa daraba lana mathalan wa nasi khalqa, na Adam ya buga mu misali insha Allah, amma ya manta halitta kanshi, yana cewa man yuhyi al-izama wa hiya ramim, wa ne ne ke iya tada kasusuwan da suka baje, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra, ala ce wannan wanda ya kage ta farkon lamari shi zai tada ta, wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi masanin kowace halitta ne. To wannan yana nuna mana lalle shi wannan kalma ta ta'rubiyya washibinmu ne mu rike ta, mu san hukuncenta, kuma kalma ce wanda ake roƙon Allah da ita, babbar kalma ce Allah yana so a roƙe shi da ita. Matashiyar maganar mu ta gaba kenan, kalmar rububiyya ana tawassuli da ita domin a roƙi Allah maroƙin sarki. In ka ce rabbi ya Ubangiji, to kamar ka ce ya Allah wanda ya halicce ni, ya Allah wanda ke da ni yake da iko a kaina, ya Allah wanda ke tahiya da lamurrana, to sai ka ga abin da zaka yi. To shi yasa annaba baki daya mafi yawancin addu'a su take fara da rabbi. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa rabbi ja'al hadha baladan amina, yace ya Ubangiji, wannan ya Ubangiji kamar da magai da rukunai guda uku idan aka fasara ta. In ka ce rabbi, ma'anar shi wanda ya halitta, wanda ya halitta, wanda yake da mulkin abin, wanda ke tahiya da lamarin. Annabi Ibrahim sai ce, to tunda haka ne kai kake da waɗannan sufufin, ij'al hadha al-balada amina, ko kuma ij'al hadha baladan amina. Haka Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace rabbi ya Ubangiji, da ya shiga rintsami yace inni lima an inni ya rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, yace fafruqu bainana wa bainal qawmin fasiqin. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara yake haka yace maganar masu imani, suna cewa sami'na wa ata'na ghufranaka, sai su ce mi rabbana wa ilaykal masir, ya Ubangijinmu al'amari baki dai yana ga gare ka. To shi wannan kalma, kalmatu rabbi, ita ta kumshi abubuwa daban-daban. Ana roƙon Allah da ita, kuma tana koya mamu yadda za mu gina ayyukan Allah na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah maɗaukin sarki sai ya shingina ta da al'alamin, yace rabbil alamin, Ubangijin halittu. Al'alamin innan su ne kullu ma siwa Allah, duk abinda ba Allah ba to Allah ne Ubangijin shi. Duk abinda ka sani a duniya shi ne alam. Wasu malamai suka ce an ciro kalmar ne daga alamu, wasu kuma suka ce an ciro kalmar ne daga alama, wasu suka ce ma'anar wannan kalma duk abinda ke da dan uwa. To in ka bincika duniya Allah ne kawai bai da dan uwa, komai yana da uwan shi. Ko ka sani ko kada ka sani, babu wani halitta wanda ba ta da yan uwa, kowa da dan uwan shi a duniya. in kace hannun hagu sai kace da dama, in kace sama sai kace kasa, in kace rayuwa sai kace mutuwa, in kace aljanna kace wuta, in kace mala'ika kace wa annabawa. Saboda mala'iku su ne wanda annabawa Allah subhanahu wata'ala yake aiko mu annabawa. In kace mutum kace aljanna. To sai malamai suka ce an ciro wannan kalma ne daga alama, wasu kuma suka ce an ciro ta ne daga al'alim. Dukka wannan kalma ta al'alamin jami'i ne, kuma abinda take nihi shine lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mamallakin kowa da komai. Kuma sai wannan kalma da Allah ya amfani da ita yace rabbil alamina, Ubangiji mara mai tahiya da komai. Idan tunaninka ya baka shamadat, abubuwan da ba su da ba su motsi irin dutse, to Ubangiji ne rabbin shi. Dai da kake ganin dutse da tauri, sai Allah ya ga dama sai ya bashe shi, kamar da zai bashe shi ranar kiyama. Allah zai sa dutse ya ruga. In ka ga ruwa marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani, kadiba ruwa guda biyu insha Allah suna guri kusan juna, amma Allah ce ba su gamewa. Bainahuma barzakhun, tsakanin su akwai abin da ya hana. Me ya hana Allah? Tun daga lokacin da aka gane ruwan nan teku guda biyu, wane mai gishiri wane mai zaki, ba su har yau Turawa suna neman menene yake hana ruwan ga guda ya taho da ƙari guda ya taho, amma sun ki haɗewa. Allah ce a bainahuma barzakhun la yabghiyani, Allah ce ba su haɗewa. To me ya hana su haɗewa? Shine Ubangiji ta'ala. To haka wannan kalma ta Ar-Rabbu da Allah ce rabbil alamin da ya kawo alamin din, to in kana so kuma in kai mai kuɗi ne sai ka kawo arziki, kololo arziki zinariya ko lulu ababen da ke cikin ƙasa, to na Allah ne. In ya gada ma ho kawai yau fitaran da ke da kai ƙasashen Larabawa sai gangaro shi zo Niger, yake nan kawai sai mai ta iba. In ya gada ma kuma sai ya ƙasa ko tsan daura ba komi ƙasar ba tano ma ba abin da take. Sai ka ji an ce ruwa sai ambaliya daga wani waje sai aka yi soroji. To shine rabbil alamin, ma'ana waɗannan dutsunan mai mulkin su shine Allah, halittar su da mulkin su da tahiyar su na Allah ne. Sai kaji an ce da akwai zinariya nan ko kuma nan akwai zinariya, Ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake sa ta, shi ke tahiya da ita, shi ke bada ta ga wanda ya ga dama. In ka ga dama ka ɗauki alamina matsayin mata ka wadda ta ishe ka take gana ma azaba, wadda ka mata magana ba ta ji, to Ubangiji da shi ne Allah. Sai ka tashi ka ce ya Rabb, ya wanda ya halicce ta, ka ga sunanta, ya mai mulkinta, ya mai tahiya da zuciyarta, ka shiryar da ita. In kuma aka sani ita ma ta tashi, in kai ne ke tutar da ita ta tashi ta gaya ma Allah. Saboda al'alamin in kowa ya shiga, kuma mulkin kowa da mulkin komi na Allah ne subhanahu wa ta'ala. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce alhamdulillah rabbil alamin. Me yasa ake godiya can baya? Dan me za mu gode ma Allah? Saboda duk matsalar mu shike da ita, shine rabbinta. Illa rura ce sai ka tuna rishin lahiyar nan Allah ya halice ta, rishin lahiyar nan Allah yake da mulkin ta, rishin lahiyar nan Allah yake gusar da ita, sai ka ce ya rab ka gusar man da wannan cuta. In wani abu ne kake so a kawo ma ka samu, sai ka ce ya rab ka bani kaza. Saboda shike shi ya halitta abu, kuma shike da shi, kuma kawo ma shi nashi ne, in ya gara ma sai ya baka. To abinda ke kara nuna ma Ubangiji mu mai tausayi ne, sai ya goya aya ta biyu a cikin suratul Fatiha, yace Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ubangiji ta'ala sai yace Ar-Rahmani Ar-Rahim, shine mai rahama kuma mai jin kai. Kadiba kaga yadda Allah ya hada kalmomin nan guda uku, ya kawo kalmar Rabb, Rabbil Alamin. To dan kada ka tsorata, sai ce shi mai rahama ne mai jin kai. Kai yanzu aka ce ma wani a cikin garin Maradi shi ke da wagga siffa, to ai da mutane sun rasa inda za su shan ruwa, wannan sifa da a ti ba ta Allah ba ce, to da garin nan mun shiga uku. To amma da yake ta Allah ce, to kuma wane ne Allah? Sai Allah ya ce Ar-Rahman mai rahama, ya ce Ar-Rahim mai jin kai. Ana Ibn al-Qayyim yake da magana mai kyau, latifa, yake cewa idan ka lura a cikin bismillah, Allah ce bismillahi sai ce Ar-Rahman kuma sai kawo Ar-Rahim. A cikin Fatiha Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma ya ce mi Ar-Rahman Ar-Rahim. Duk da lafazin Ar-Rahman abinda yake nihi mai rahama ga mamma, to me yasa Allah yake baro rahaman ta khasa sai ya kawo ga mammai? Saboda ita ga mammai ita ce yake son ta kaima kowa, kamar Ubangiji Ta'ala yana biyar al'ummar da ya halitta baki ɗayanta, itacenta da mutanenta da aljanninta da mala'ikunta. To Allah yana biyar su ne da rahama. To tunda Allah yana biyar su da rahama, babu abinda za ya kawowa na kalmar da ta yi daidai da rahama sai kawo Ar-Rahman kuma ya kawo Ar-Rahim. Malamai suka ce waɗannan kalmomi guda biyu, Ar-Rahman da Ar-Rahim, an ciro su ne daga rahama. Ita kuma rahama da Hausa ta ce jin kai, daga taushi, daga tausayi, daga lutufi, daga atufi, aka ciro waɗannan kalmomi guda biyu. Aka ce Ar-Rahman mai rahama wadda ta game kowa da komai, Ar-Rahim mai rahama wadda ta keɓanta ga masu imani kaɗai. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da wannan rahama wadda ta keɓance imani kuma ta keɓance kafirci. Rahamar shi ce kafirai suke rayuwa a kanta a yau, mushrikai suke rayuwa a kanta a yau, rahama Allah ce, shi ne ke da rahama mai yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa rahmati wasi'at kulli shay, rahmata ta mamaye komai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhabal jahim. Haka a cikin suratul an'am Allah ke cewa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ubangijin ku shine wanda ya rubuta ma kanshi tausayi da jin kai. Ya zo a cikin sahih al-Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna lillahi mi'ata rahma anzala minha rahmatan wahida bainal jinni wal insi wal baha'im wal wahham. Allah yake manzo sallam yake cewa Allah yana da rahama 100 amma sai sabku da rahama guda, aka ba aljannu da mu mutane da aljannu da mala'iku da dabbobi da duk wata rahama da shin kai da kake gani, kwara guda ce Allah ya raba wa mu duka. To ashi wadda ke wajen Allah subhanahu wataala ita ce rahama wadda take nagartatta, ita ce mai yawa. Kiran mu ne mu rahama Allah subhanahu wataala a wajen shi. Wata rana ya zo a cikin sahih al-Bukhari hadisi ingantacce, wata rana aka tsinto yaro a kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah yana nan zaune, sai ga uwar yaro ta zo hurjin tana neman shi. Lokacin da ta ga ɗanta sai ta gane cewa shi ne ɗan yanda ya uwar shi, yaro ne ya ɓace sai aka kawo shi. Yanzu ga mahaifiyar shi ta zo, lokacin da ɗa da uwa suka haɗu bayan yaron ya yi kuka na neman uwar shi, uwar da ta ɗauki ɗan sai ta rataya shi ta laƙa shi ga gabanta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabban shi a tarawna hadhihi almar'atu tarihatun waladaha fil nar, kana ganin wannan matan aka ce ta tilla ɗanta wuta ta tilla. Sahabbai suka ce wallahi ya rasulullah ba za ta tilla ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, labi yace Allah ya yi rahama gare mu ga bayin shi he da waccan matar yadda take da rahama akan ɗanta. To ashi wannan rahama ta Ubangiji subhanahu wataala ita ce wadda ta game komai, rahama shi ta game kowa da komai, fashiri da fasiki, musulmi da kafiri, da dare da yini, rahama Allah duka ta game komai. da mai tambaya sai tambaya ina rahama Allah cikin gobarar da aka yi shekaran jiya misali shekaran jiya ayi gobara garin Maradi a hankalce kowa san asara ce aka yi ko kuma a ce wani yayin shibka bai samu komai ba kowa da ya kasuwa ya asara kowa ne yana kwance bi da lahiya to ina rahamar da ake gai ta Allah subhanahu wataala da ake cewa ubangiji ta'ala rahama shi ta game dukan komai shi yasa sai malamai suke ba da amsa cewa wannan tahiyya al'amuran duniya baki dai asali ba dan saboda rahamar ba ta Allah to da ba a san abin da zai wakana ba duk abin da kaga Allah ya yi to karkashin wata rahama ne shi wata rahamar ce aka yi yanzu wannan kasuwar da ta toye wani zai boyewa bayan gobare ya canja kudin wani wanda ma an tambaye shi bashi yanzu shike na Allah bashi mai ita to wallahi dama kudin suna ciki sun toye saboda mi dama bai da niyyar biya to shi yasa ubangiji subhanahu wataala cikin dukkanin komai yana sa hanka yana sa rahama shi ne da Allah ya ga da makadi ba wuta cikin dare amma saboda rahama sai tsaida ta wani wuri bai barta ba ta toye garin daga kuma da ya tashi kama mu in ya tashi kama mu ya san ta inda zai kama mu subhanahu wataala da haka alamu masu nuna rahama Allah madaukakin sarki a bayan kasa suna da yawa Allah subhanahu wataala da ya aiko annabawa rahama ce Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin Annabi sallam kawai da aka aiko to rahama ce tausayi ne jin kai ne hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni lam ub'athu la'anan Muzu sallam yake cewa ni ba aiko ni ba fitinanni ba aiko ni ba dan in zama fitina ga mutane wa inna ma bu'istu rahmatan ni an aiko ni ne dan in zama tausayi da jin kai ga mutane wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana rahmatul muhda ni rahama ce aka ma mutane kyauta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kasa rahama ce mai yawa haka sabaka alqur'ani rahama ce Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin haka ubangiji subhanahu wataala yanayin dare da rana rahama ce in ba da rahama Allah ba aka bar wannan daren a ce ba a sahiya to da ba mu san yadda zamu yi ba Allah yake cewa min rahmatihi ya daga cikin rahama ta Allah ja'ala lakumul layla wan nahar ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun haka kadawar iska rahama ce ga bayu alamu ne na rahama Allah Allah ce huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu Allah ce huwa al-waliyyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rum yace fanzur ila athari rahmatillah kadiba zuwa guraban rahma Allah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha yadda Allah ke raya kasa bayan mutuwarta inna dhalika la muhyi al-mauta wannan kuma shi zai raye matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangi subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komai bayyana mamu kan Allah da yake bayyana kanshi akan mu shi ma rahama ce Allah ya nuna ma inna batash rabbika la shadid rahama ce Allah ya ga mamu akwai wuta rahama ce kadiba kaga tausayi da rahama ta ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mamu karara dokokin shi da kuma makomar kowace doka wannan doka ta duniya da muke biya a yau in wa aka hiddo dokokin koyan sa ake ba ka sanin akwai doka kaza sai radda ka aikata rahin a lokacin za a ce ma a nunan kasa akwai dokar da za a ma hukunci da ita za a rubuta ta da yaran da ba kowa iya ba a riki da yaran ma ba za a gwada ma kowa ba za a boye sa aishi sai radda ka aikata rahin to a lokacin za a magana akwai doka sakin layi na kaza da yace kaza yace kaza za ka yan boko ana ta saki lashi ana karantawa to amma ta Allah karara take Allah ya ce wa yuhadhirukumullahu nafsuhu Allah yana mamu jan kunni da kanshi, shi ma rahama ne. Allah ce wallahu raufun bil ibad, shi tausayi ne ga bayu, a gaya ma cewa akwai hukunci kaza in kai kaza. Haka daga cikin alamu masu nuna rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ya karantar da mu, ya sanar da mu abinda ba mu sani ba, shi ma rahama ce. Allah ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan yace allamahu al-bayan, yace mai rahama wanda ya sabkar ya sanar da al-qur'ani, ya halicci mutum kuma ya koya mai magana. Wannan magana da muke rahama ce daga cikin rahamomin Allah subhanahu wata'ala. Haka ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin rahamar shi bai sarmin kama masu laifi, yana ji yana gani, sai mutum ya zagi kuma sai ya kyale shi, mutum ya yi ƙarya ya kyale shi, ya annabi manci ya kyale shi, ya ƙin sallah a kyale shi, ya ci amana a kyale shi, ya yi sata a kyale shi. Wannan duka rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala. Allah ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi'ibadihi basira. Haka yana daga cikin rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala. Allah yake nuna mamu kada mu sare ka nema baka samu. Allah ce eh hakuri kara nema ka samu. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yake cewa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Wannan duka rahama ce daga cikin rahamomin Allah subhanahu wata'ala. Halittar aljanna rahama ce gare mu, haka halittar wuta rahama ce ga bayu, saboda dukkan mutunan da yake da yake ayyukin kwarai to yana so ya samu rahama ta Allah, sa shi aljanna. Kuma da za a tashi alkiyama a sa kowa aljanna, to wanda ya yi aikin kwarai kuma sai shi bai dadi babu dadi, shi ma sai shi da duniyar ma ya dan fanta ma. To rahama ta Allah subhanahu wata'ala sai ya halitti gida biyu, akwai aljanna akwai wuta. Abinda za mu rihi karatun mu na yau da shi me ke sa a samu rahama Allah, tunda mun shi rahama Allah tana da yawa. Allah ce ar-rahman kuma ce ar-rahim. Abinda ke sa a samu rahama Allah babba to shine yi ma Allah da'a, kuma yi ma Allah da'an nan fa ba wani abu bane mai wahala. Kawai ka rike sallar ka biyar, na farko dai ka rike tauhidi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasuluna, in ka gai gabanka da zuciyarka ta yarda gabanka sa amsa. Na biyu kai sallah biyar, wanda sallah da muke ganin ka masa kainin kashi a ka rike ta, in ka rike ta zaka samu rahama Allah. In kasuwa kake kana sallah biyar zaka samu rahama Allah, zaka ga haske cikin kasuwancinka, zaka ga albarka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Allah yake cewa wa qimus sala, ku tsayar da sallah, wa atuz zakah, ku ba da zakka, wa ati'u ar-rasul, ku yi kuma manzo biyayya. Allah ce la'allakum turhamun, tabbas za a yi muku rahama. A wata aya Allah yake cewa fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fa yadkhuluhum rabbuhum fi rahmatihi. Wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gaske, to ubangiji ta'ala yana sanya rahama, yana sanya su a cikin rahama. So tari a yau mutanen mu ba su sallah, ba su girmama sallah, to ita kuma sallah take sa rahama a cikin gida, rahama a cikin diya, rahama a cikin dukiya, rahama a shago, rahama a mota, rahama a ko ina rayuwar da kake tunani Allah baka kuɗi ka samu wadata ko ina, to tana nan cikin sallah biyar. Dan abinda zaka tsakura na zakka, ka bada daidai abinda Allah ya ce a bada, to in ka bada rahama za ta zauwa, ba sai ka ƙara ba, ka tsaya daidai wanda aka ce ka bada, ka yi lissahi daidai, ka bada ta daidai yadda Allah ya ce a bada, zaka sha mamaki. Saboda su tari mutanen mu suna ruduwa, kamar yadda muka karanta rububiyya aikin Allah ne. Za ka ga wani ya riki ya tara ya lissafa zakka, to amma sai ya ba su rikin shi, saboda kada da yayi ta sha wahala sai ibrabun kudin al'umma gari na cikin wahala ba mun ce ya nahi ba ko mutun guda kan ba kai da yayi amma kada ka bada da nahin wani zaka ma arziki wallahi ba ka yi mishi mutun nawa aka ba malayi da yin kuma ka hin shekara ya ci ba shi to ashe in kana son rahama ta Allah subhanahu wataala kai aikin Allah yadda Allah ya saka ka bada zakka yadda Allah ya ce ai sai ka samu rahama sannan zaka ga wani bangare na mutane sun bada zakka amma ba kyautatawa to me sai rahama Allah ana son ya kyautata Allah yake cewa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin rahama Allah tana nan dab kusa ga masu kyautatawa masu taimako lokacin taimako yana gabatarwa to rahama Allah tana nan ga masu taimako kuma taimakon nan ba muna maganar masu kudi bane in kuna majalisa guda aka kawo abin sha yana daga cikin tausayi da taimako in ka ebo kofin ruwan sanyi ana zayi ka fara ba makwabcinka na halin da maka ka bashi kada ka fara kaiwa baki yana daga cikin taimako da ihsani wannan kuma shike nuna ma mu zakata masu san badawa haka yana da cikin abin da ke jawo rahama ta Ubangiji subhanahu wataala yawan istighfari neman tuba wajen Allah Allah yake cewa la tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ya daga cikin abin da ke jawo rahama karatun alqur'ani mai girma da aiki da shi Allah ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Allah ce fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun haka kuma yawan sauraron karatun alqur'ani yana sa rahama yana sa tausayin Allah Allah ce wa idha quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da sauran wasu ababe wanda suke jawo rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin abinda ke jawo rahama shine dan adam ya rinka sada zumunta ya rinka zumunci zumunci yana kawo rahama yana kore talauci yana kore wahala ta rayuwa mutum yayi kokari duk yadda aka yanke kai ka sada duk yadda aka bata kai kai hakuri ka daure ka bi to zaka samu rahama zaka ta samu tausayi yana cewa da kai da shi har abada ba magana tunda sai ka kai mai ziyara ya hito ya ganka kofar gida ya zage ka ya koma gobe ka dawo ka kyale shi kana nan kana kwashe rahama hawa ta rage ba magana in kan mamaye cikin mutane inda bayan da za ka ja shi da hira to wannan yana sa rahama ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin al'umma kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gai haka hakuri akan jarabtawa yana kawo rahama da sauran ababe da dama a nan lokacin me ya kawo zama hakura daga yin su muna makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba halishi Ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.